Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyan 22 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya ji mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A birnin kuma su kuma za a ji mu ne ta Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya ku makere ne tare da Sarfilu Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Jama'a a kasar Sri Lanka sun ce wata kungiyar 'yan bindiga cikin gida da taimakon wata ta kungiyar waje ke da alhakin harin da aka kai jiya Lahadi akan wato lokacin bukukuwan Easter. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41 da ke zama jarumin wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumar nasara. Haka kuma za ku ji gwamnatin rukun kwariya ta sojojin Sudan na son masu zanga-zanga su kwashe nasi-nasi da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke Khartoum.
To kajin labaran kenan, bayan ko kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunonin kasashen yankin tafkin Chadi wanda suke yaki da kungiyar Boko Haram sun lashe takobin kakkaɓe 'yan kungiyar ta'addan Boko Haram ɗin. To ko ya yakin ke tafiya ne?
Aiki dai yana tafiya daidai yadda ya kamata. Akwai 'yan wuraren da ya kamata a gyara amma dai komai yana tafiya daidai yadda ya kamata.
Shugaban wata kungiyar matasan Fulani a Najeriya ta John Ejam ya ce za su baiwa hukumomi haɗin kai wurin yaƙi da miyagun mutane, amma kuma ya ce a daina kai musu hari a rugagensu.
Sai a zo a farma gidajen rugagen Fulanin da suke zaune, ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. Ba wanda zai goya ma ta'addan shi baya. Saboda haka amma al'umman Fulani adalci.
Za ku ji hirar ministan yaɗa labarai a Najeriya Muhammad Layi wanda ya yi da muryar Amurka, inda ya bayyana cewa gwamnati tana taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Bayan haka Yusuf Aliyu Harande kuma zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwan ɗan adam. Amma duk sun mun fara jicin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Jami'an kasar Sri Lanka sun ce wata kungiyar 'yan bindiga cikin gida ce da taimakon wata kungiyar waje ke da alhakin harin da aka kai jiya Lahadi lokacin da ake bukukuwan Easter a majami'ai da otal-otal a Sri Lanka wanda ya kashe mutane 290 da kuma raunata wasu 500. Ministan lafiya na kasar Rajita Sinathrayan ya faɗi yau Litinin cewa kungiyar National Trophied Jamaatha ce yake da alhakin har-haren ƙuna bakin waken. Ya ƙara da cewa akwai kuma wata kungiyar waje wadda ba don ita ba har-haren ba za su yi nasara ba. Sinatran ya ce an kai har-haren ne a wurare 6, 3 a majami'u, 3 a otal-otal wanda 'yan ƙuna bakin waken 6 suka gudanar, kuma dukkan maharan 'yan ƙasar Sri Lanka ne a cewarsa. An shirya cewa shugaban kasar Sri Lanka zai ayyana dokar ta ɓaci a yau Litinin. Ofishin labaran kasar ya ce za a ɗauki matakai kan ta'addanci da kuma ba zai kawo cikas ga 'yancin bayyana ra'ayi ba. Rahotanni sun ce yanzu haka an kawo mutane 24 da ake zargi da hannu a har-haren. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumar nasara, inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardaman, inda ya samu ƙuri'u kusan ninki 3 akan abokin takararsa, shugaba mai ci Petro Poroshenko. Da yammacin Lahadi, Zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare, godiya ga kowa da kowa, yanzu dai babu wani jawabi da zai yi. Ya ce ina son na faɗa muku dai, na gode muku. Da yake amincewa da faɗuwar zaben da yammacin jiya Lahadi, Poroshenko ya taya Zelensky murna, ya kuma ƙara da cewa zai bar karagal mulki, amma yana son ya sanar da cewa ba zai bar siyasa kwata-kwata ba. Daga bisani kuma Poroshenko ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yayu abin da kuke gani kawai shine yadda ake murnar zaben a Kremlin. Suna tunanin cewa da yake yanzu ana da sabon shugaban kasa wanda ba shi da kwarewa, Ukraine za ta iya fadawa tarkon Russia. Gwamnatin rukun kwariya ta sojojin Sudan na son masu zanga-zanga su kwashe kayansu da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke Khartoum. A wata sanarwa da aka fitar yau Litinin, wato majalisar sojojin ta yi kira da a buɗe hanyoyin cikin gaggawa tare da dauke duk shingayen da aka kafa a yankin. Wannan gargaɗi na majalisar da yana zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin sojoji da masu zanga-zanga ta sukurkuce saboda sojojin sun ki amincewa da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Masu zanga-zangan daina neman a sauya gwamnati tun watan Disamba da ya gabata. Sojoji sun hambarar da gwamnatin shugaban ƙasa Omar al-Bashir ranar 11 ga watan Afrilun nan, amma tun wannan lokacin sojoji ba su yi wani yunkuri ba na miƙa mulki ga farar hula ba kamar yadda masu zanga-zangar suka bukata. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya mata ta Super Falcons sun mamaye gasar cin kofin wato ƙafar mata ta Afirka waɗanda suka lashe kofunan wasan har sau 31991. Amma 'yan wasan na ƙorafi kan ƙarancin albashi da ba a biyan su akan lokaci, haka kuma ana nuna musu bambanci da takwarorinsu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta maza. Ƙungiyar da ta lashe kusan duk gasar ƙwallon ƙafar Afirka ta mata da ake yi tun 1991, inda ta lashe wasanni 9 cikin wasanni 11 da aka yi. Tuchuku Oluhi, mai shekaru 31, ita ce babbar mai tsaron ragar ƙungiyar mata ta Najeriya Super Falcons.
We are the people, you know, bringing glory to the land. So they should look into female. They should try and, you know, concentrate more on female and leave the boys.
Tace mu ne muke kawo wa ƙasa ɗaukaka, saboda haka ya kamata su duba ƙungiyar matan, su kuma yi ƙoƙari su mayar da hankali kansu, su bar mayar da hankali kan maza kawai. ‘Yan ƙungiyar maza suna samun kuɗi fiye da ƙungiyar mata. Ƙungiyar matan sun fi dogara da gwamnati wajen samun kuɗi fiye da ƙungiyar maza ta Super Eagles, waɗanda suka lashe gasar Afirka uku kacal. Maza na samun tallafi daga kamfanoni, kuma an fi zuwa wasanninsu. Daga ƙarshe yau Litinin aka shiga kwana na uku kuma na ƙarshe a zaben jin ra'ayin da ake gudanarwa a ƙasar Masar, wanda za ta bar shugaban ƙasa Abdel Fattah el-Sisi ya kasance kan mulki har shekarar 2030. ‘Yan adawa dai sun ce cin hanci da nuna ƙarfi ne suka mamaye zaben jin ra'ayin, wanda matakan ka iya mayar da hannun agogo baya a koma shekarar 2011, lokacin da wani boreye sanadiyar hamɓare Hosni Mubarak, shugaban mulkin kama kariyan da ya kwashe shekaru 30 bisa karagar mulki. Masu goyon baya kuma na cewa samar da shugabanci mai kyau shine zai tabbatar da zaman lafiya a Masar da kuma taimakawa ƙasar ta fice daga matsalar tattalin arzikin da take fuskanta. Sakamakon zaben shine kadai, amma tabbaci ga yawancin masu sa ido makonnin da suka gabata, kafofin ya labaran Masar waɗanda yawancinsu na gwamnati ne suna ta tallata amincewa da zaben, kuma babu wasu 'yan tawaye da ke iya kalubalantar sakon.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To madalla, a ƙarshen wani taron kwanaki biyu da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, kwamandojin rundunonin mayakan ƙasashen yankin tafkin Chadi sun jaddada aniyar ƙara da mara na yaƙi da wato nufin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram nan ba daɗewa ba, domin tabbatar da zaman lafiya a wurin. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron wanda ya haɗa kwamandojin rundunonin ƙasashe biyar, wato Najeriya, Nishar, Chad, Cameroon da Jamhuriyar Benin, da dai gefe masu ruwa da tsaki a sha'anin tafiyar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar MNGTF, ya fara da nazarin halin da ake ciki dangane da yakin da dakarun waɗannan ƙasashe ke kafsawa da ƙungiyar Boko Haram a kewayen tafkin Chadi, kafin daga bisani a umarci mahalartan akan buƙatar ƙara jan ɗamara. Ambassador Mamman Nuhu shine sakataren zartarwar kungiyar kasashen CBLT.
Su shugabannin kasashen mu da suka taru a Najeriya ran 15 ga watan 12 na shekarar nan da ta wuce, suka ce ko ne wata uku mu zo mu taru a dubi yanayin tsaro na kasashen da ke gewaye da tafkin Chadi, mu gani aikin da ake yi shin ana cin nasara ko kuma ba a cin nasara. In ana cin nasara sai a ci gaba da yi, in kuma ba a cin nasara menene ya faru don a gyara. Akwai gyara sai a yi.
To, yanzu a zaman da kuka yi menene kuka fahimta?
Aiki dai yana tafiya daidai yadda ya kamata. akwai yan wuraren da ya kamata a gyara amma dai komai na tafiya daidai yadda ya kamata. To an gaya mu kowa da kowa ci gaba da ƙara ƙarfin gwiwa dai domin a ci nasara.
Da yake jawabin rufe taro, komandan rundunar askarawan Nijar General Ahmed Mohammed ya bayyana cewa yakin da muke ciki a yau abu ne da aka tilasta mana yinsa domin an tsokano shi ne ba tare da wata kwakwarar hujja ba. To amma duk da haka ya zama dole mu dage don ganin mun yi galaba, kuma na yi imani ko ba jima ko ba dade za mu yi nasara domin mu muna yi ne don kare martabobin kasashenmu sabanin abokan gaba wato Boko Haram da bata san zahirin abin da take yakin domin sa ba.
Le groupe terroriste Boko Haram, on ne sait même pas quelles sont les valeurs pour lesquelles il se bat, si y en a.
Da dama daga cikin talakawa a kasashen yankin tafkin Chadi na da daurin kai a dangane da ainihin nasarorin da rundunar haɗin gwiwar waɗannan kasashe ke cewa tana samu. A bisa la'akari da yadda 'yan ta'adda ke zazafa kai hare-hare a wasu lokutan, lamarin da yasa ambasada Mamman Nuhu yiwa jama'a jawabin kwantar da hankali.
Ka san yaki da 'yan ta'adda fa ba abin da za a ce an kare ne an gama da shi gaba ɗaya ba. Yana ɗaukar lokaci kwarai da gaske. Shi yasa suke ganin kamar abin da ya baya tafiya da sauri kamar yadda suke son ya tafi. Al'umma sai dai su ci gaba da haƙuri, su ɗan ba da lokaci, su sojoji suna nan suna aikinsu. Insha Allah za a ci nasara.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kiɗin maza daban da na mata. Wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya
a kuma da Allah a gaida Suleiman Muni Barma. Matasan Fulani a Najeriya sun ce za su baiwa hukumomin tsaro haɗin kai domin zakulo 'yan ɓatagari waɗanda suke haddasa fitintinu a Najeriya. Kana su yi kira cewa a yi musu adalci da a daina kai musu hare-hare a rugagensu da zaman farautar miyagun mutane. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ƙungiyar matasa Fulani makiyaya a Najeriya ta ce za ta ci gaba da ba gwamnatin tarayya goyon baya wajen bankaɗo ɓatagari a ƙasar in har hukumomi sun rika neman shawara daga arɗoɗin da ke shugabantar al'ummar Fulanin. A wani taron manema labarai da ƙungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta kira a nan Jos, shugaban ƙungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya fara ne da bayyana rashin jin daɗin ƙungiyar kan yadda ake faɗawa rugagen Fulani da sunan hallaka 'yan ta'adda.
Sai a zo a farma gidajen rugagen Fulanin da suke zaune, ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. A buɗe masu wuta, sai a zo ana faɗa a gidajen rediyo an kashe 'yan ta'adda kaza. Ya kamata zauna da arɗoɗi, ba inda babu arɗo. Za mu shiga jejin nan, ku da kuke nan gaba ɗaya muna kiran ku ku tattara naku da naku ku ba mu wuri.
Wato su sojojin ya kamata su gaya masu al'umma.
Sai su gaya ma al'umma, ba wanda zai goya ma ta'addan shi baya. Saboda haka amma al'umman Fulani adalci. Yanzu nan fadan su gaban kasa naji a aware wayansu kudade saboda biyan diya a jihohi guda bakwai. Ni ina ba da shawara a yi gaskiya. A wurin biyan diyan nan a je a zauna da mutanen da abu ya safa a lissafe su. In an kashe maka sanu 100 kashe 100 ne daidai. Mutanen anguwanku su saida gaskiya ne, ka je ka bude account number a tura maka taimakon da gwamnati ta niyan za ta maka. Amma na ga wa'insu daga cikin su a gabanin Fulani suna nan suna kane kane suna sun su karbi kudaden nan. Wanda ma a wa'insu jihohi ma su suka hada baki da gwamnonin. Suka karbi shin hanshi suka bada dama aka kori Fulani. Yanzu da aka ji za a bada wannan kudin suna nan suna kewayewa kamar angulaye, wai a basu wannan kudin suna da kungiya ko ina za su reba ma Fulani. To ina kira ga wannan committee ya tabbata fa wannan kudin ba haƙƙin wani shugaba ne ya shi ba, haƙƙi wanda aka masu barna a basu.
Shugaban ƙungiyar matasan Fulani ta John da Jam a Najeriya kenan Alhaji Sa'idu Mai Kano. Shi ma shugaban ƙungiyar Fulani ta Miyetti Allah reshen ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato Umar Abdullahi Dakari ya kuma jaddada batun tabbatar da tallafin da gwamnatin tarayyar za ta ba makiyayan ya isa hannuwan waɗanda suka dace.
To na farko abin da ya sa wannan rikicin baya kwanta, yawancin laifin shugabanni ne. Idan sun karɓa kaya maimako su je su ba masu kayan, ba za su ba basu ba. To su masu kaya kuma ba a basu kayan su ba, kaga kullun in suna cikin haushi ne. To ina kira ga gwamnatin tarayya a nemi su gabanni na kananan hukumomi su kawo masu sunaye wayannan mutane da aka kashe masu dabbobi aka kone masu gidaje. Sannan idan suka kawo wayannan sunaye su tabbata wannan mutumin kuma ya zo shi da kanshi ne, ya zo da foton shi gashi ga shanun shi da aka kashe sai a bashi kayan shi. To wannan shine zai taimaka mana akan zaman lafiya ga Fulani.
Najeriya dai na fama da matsalolin tsaro wanda ya damu akasarin al'ummomin kasar suke kuma neman mafita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma sai tattaunawar da Ali Mustapha Sokoto ya yi da ministan yaɗa labarai na Najeriya Lai Muhammad, wanda suka yi a Turanci kuma muka fassara da harshen Hausa, inda ministan ya ce an samu gagarumar nasara a yaƙi da 'yan ta'adda a Najeriya. Ga dai yadda hirar ta tafi.
I have a question that has two sides. One is
Musan cewa a lokacin campaign dinsa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sha ƙarfafa abubuwa uku ne: sha'anin tsaro, yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma haɓakar da tattalin arziki. Har yanzu waɗannan abubuwan ne zai ci gaba da aiki a kan su, ko za mu sa ran ganin ya ɗauki wasu sabbin matakai ne?
To see some new changes or new initiatives in the second term.
I think those three priorities.
Ina jin waɗannan abubuwa muhimmai guda uku da ka faɗa su ne tubalin duk sha'anin mulkin kowace gwamnati a kowace ƙasa ta duniya: ƙarfafa sha'anin tsaro, yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma haɓakar tattalin arziki. Wannan ya haɗe komai, don kuwa dama akwai alaƙa tsakanin talauci da cin hanci da rashawa. Kuma ba shakka matsalar tsaro babbar matsala ce, musamman a Najeriya, inda muka sha fama da 'yan Boko Haram, waɗanda in ba domin zuwan shugaban ƙasa ba, wanda ya ja musu burki ga ta'addanci da suke yi wa mutanenmu, suna hana su sakewa. Kasan harkar Boko Haram ta 'yan cikin gida ce, amma aƙidar ta'addanci abu ne da ya game duniya. Shi ya sa muka zo nan domin ci gaba da neman tallafin ƙasashen duniya.
Terrorism is a global issue. That is why some of the things we do here is to actually to also seek international support.
Where are we?
A ina ka kwana game da yaƙi da 'yan Boko Haram a zuwa yanzu?
I think clearly where we were 5-4 years ago and where we are today, this.
Ko shakka babu idan ka kwatanta inda muke shekaru 4 zuwa 5 da suka wuce, an san cewa gwamnati ta samu gagarumin nasarar shawo kan Boko Haram da kwato sassan kasar nan daga hannunsu. Shekaru 4 da suka wuce, kamar yankunan kananan hukumomi 17 na jihar Borno suke hannun 'yan Boko Haram, da kuma wasu yankuna guda 2 a jihar Yobe. Amma a yau ba yanki ko daya da yake hannun Boko Haram. Shekaru 4 da suka wuce, an rufe kusan dukkan bankuna da makarantu a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Ba wasu ma'aikatun jin daɗin jama'a da ke aiki. Hatta tashoshin mota ala tilas aka rufe su. Amma a yau duk an dawo ana ci gaba da gudanar da harkokin rayuwar yau da kullum a ko'ina. Saboda haka, in ana maganar yaƙi da Boko Haram, za mu iya cewa mun samu nasarar 'yantar da ƙasarmu daga hannunsu. Zaman lafiya ya dawo. To amma kasan in ana zancen yaƙi da ta'addanci, kai kadai ba za ka iya aikin ba. Don haka muke ci gaba da neman abokan tafiya a ƙasashen da ke nahiyarmu da kuma sauran ƙasashen duniya kamar Amurka. Da yake tunda an gama da ISIS, bai kamata mu kyale su koma wasu sassa na duniya suna ci gaba da ta'asa ba ta hanyar kungiyoyi irin su Boko Haram.
To fasarar tattaunawar Ali Mustapha Sokoto da ministan yaɗa labarai na Najeriya Lai Muhammad. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 11 ne da kusan minti 19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam,
can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya, inda muke tattaunawa da Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna. A yau kwamishinan zai amsa tambaya akan tsarin tallafi da suke ba 'yan asalin jihar Kaduna da ya shafi karatunsu na gaba da sakandare.
Ba ma tallafa a jam, sai dai abin da shine idan ɗalibi ya sami shiga a gaba da sakandare akan ba shi abin da ake kira school. A to kuma lokacin da gwamnatin nan ta shigo, akwai kuma na ƙasasu ko ba su wani tawaya haka a cikin abin da rayuwarsu, wato masu disabilities kenan. To shi ma kwai scholarship masu samun wanda ke suna apply, sannan ƙarƙashin wannan scholarship ɗin za a ba su a taimakon da ya kamata a ba su kai tsaye. To duka da aka yi haka kuma sai aka ce to kamar yadda muke gani a ƙasashe na duniya da suka ci gaba, ɗaliban ma za a ba su daman su zo a ba su bashi. A ba su bashi da za su zo su yi karatu, kuma ba za su biya ba sai sun samu aiki idan suka gama jami'ansu. Mun fara aiwatar da wannan tsari da nake maka magana, duk da yake a cikin duka waɗanda suka rubuta takarda na neman scholarship ɗin bara, babu wanda ya zo yana neman wannan bashi. To sai muka kira ita shugaban wannan scholarship board, muka ce to watakila akwai ƙarancin bayani ta yadda yake yaran ba su san da wannan gidauniya ba za ta ba su dama su yi bashi. To su koma a je a kira manya-manyan daraktoci da muke da su a cikin zonal ofisu zamu guda 12 da suke jihar Kaduna, kuma manya-manyan shugabannin makarantarmu na tertiary institution da muke da su, zo a zauna a sanar da su saboda su ma su fitar da hanyoyi ke karatu tukunna a cikinsu da za su yi joni ɗin makarantu a zangon sabon zangon na karatu na bana, cewa akwai wannan gidauniya na zaman da zai ba ɗalibi daman ya zo ya yi bashi domin ya karatu idan ya gama makaranta, sannan sai ya biya mu saboda a ƙara samun abin ya zama ya faɗaɗa. An haɗa hannu da bankuna na 'yan kasuwa, ana fito da tsari na ganin cewa mun samu haɗaka mu da su domin ɗalibanmu su samu gajiyan wannan tsari da aka fitar da shi.
To idan na fahimce ka, kana nufin kenan wannan ɗalibai da za su ci gajiya ta wannan shi tallafi da kuma wannan bashi ba wai ɗalibai ne da sai ka san wane ba, a ɗalibi ne da ko baka san kowa ba, idan ka cika waɗannan ƙa'idoji da aka sharɗanta zaka ci gajiyar wannan abu kenan.
Kware da gaske, kuma muna ƙara jaddada ma su ma'aikatan namu ya zama da cewa sun tabbatar da cewa wannan tsari da muka fito da shi na ba sani ba sabo shine ake aiwatar da shi. Abin da yake ƙara tauye mu a matsayinmu na mutane da muke kamar nan bangare na ƙasa shine duk waɗansu abubuwa idan suka taso sai kuma kaga masu ƙarfi ne waɗanda suke Allah suke gwamnati suke kusa da wannan, sai kaga su suke cusa yaransu suke sun gajiyar duka wani garabasa da gwamnati fito da shi irin wannan. To an samu bambanci a wannan gwamnati, kuma an ba daman ɗalibai duk inda suka hango cewa an taka waɗannan ƙa'idoji su rubuto mana koke kai tsaye zuwa wannan ofis zamu ko kuma zuwa girma gwamna. Idan kuma ba za su iya abin nan ba, akwai wani platform da aka fito da shi na wannan eyes and ears wanda yake kaman yawa na kwarmoto, ka gani kawai sai ka shiga wannan application a cikin wayanka mai sauƙi, kana da Android sai ka aika da kokenka, nan da nan kana aikawa zai je wurin girma gwamna kai tsaye kuma zai rubuto koko ya san macin duka wannan shugaban ma'aikatan da aka sami kuka na irin wannan su. Alhamdulillahi an aika da yara 'yan asalin jihar Kaduna zuwa jami'o'i manya na duniya bara, a waɗansunsu suna karanta aikin likitoci ko anguwan zoma ko kuma sauran ɓangarori na ilimin kimiyya da fasaha. A duk wannan abin da aka yi, a shi cancanta shi ne ya zama ya shiga mana a gaba, ya mana mizani na tabbatar da wannan ɗalibi ya ci ko kuma cin shi.
To bari mu koma ɓangare wanda ana ganin cewar da dama masana suna ganin cewar babban abin da ke kawo na ƙasu musamman a fannin ilimi. Idan aka ɗauki fannin ilimi na matakin firamare ko matakin sakandare, za a ga cewar mafi akasarin jami'an gwamnati ba sa kai 'ya'yansu makarantun gwamnati, sai dai su kai su makarantu wanda suke masu zaman kansu, wanda wannan yana daga cikin dalilai da suka sa suka tauye makarantun gwamnati ba sa da kaifi ko ba sa da nagarta irin na
makarantu masu zaman kansu. Wani tsari kuke da shi don ganin cewar babu wani ma'aikacin gwamnati da ya kai 'ya'yansu makarantu masu zaman kansu sai ala dole sun kai 'ya'yansu makarantu na gwamnati?
To shi ba wannan tsari yana nan ana da shi, kuma yanzu na a ma'aikatan ilimi mun tabbatar cewa duka daraktocin mu da suke aiki wanda yake da yaro da ya kamata ya zama yana makarantan ya Allah ko primary ko secondary sun kai shi makarantan gwamnati saboda a fara nuna.
Masauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da karashin wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, da ya samu damar zuwa, sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mazammikewa kai kokarin ne.
To madalla a gaida Yusuf Ali Harande, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga, inda ya ce mun bi sahun Baba Buhari wajen yin Allah wadai da harin bama bamai a kasar Sri Lanka lokacin bukukuwan Easter. Allah ya kawo mana ƙarshen masu mugun nufi waɗanda ba su son duniya ta zauna lafiya. Sai kuma sakonmu na gaba daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa, shi kuma ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar Jukun da TV na jihar Taraba da ya kamata su mai da wukaken su ciki su rungumi junan su domin su zauna lafiya. Zaman lafiya dai yafi zaman dan sarki. Sai kuma sako daga Sade Sa'idu Daura, inda ya ce salam BOA Hausa, muna kira ga shugaba Buhari da ya gaggauta binciken manyan gidan yarin Nigeria wato prison service, gani yadda kananan ma'aikatan suke kokowa akan yadda ake tauye musu haƙoƙin su, wanda a sanadiyar hakan ne sun fada wani halin na kuncin rayuwa. Sai kuma sako daga Iliya Usaini Usman, journalist auditor na murya talaka na Patiskum a Yobe State, shi kuma ya ce assalam filin wasiqun masu sauraro, dan Allah ku isar min da wasiqa na zuwa shugaban kasar Nigeria Muhammadu Buhari cewa mun ji ya sa hannu akan karancin albashi 30,000 domin ma'aikatan gwamnati. To su kuma talakawan da ba su aiki fa, wani irin tanadi aka samar musu domin inganta rayuwar su domin kasancewan cikin jin daɗi? Dan haka ina kira ga shugaban kasa da 'yan majalisu su yi gaggawa wajen samo wa talakawan Nigeria mafita domin a gudu tare a tsira tare. Nagode, a huta lafiya. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusawul Zaria da Hajiya Talatu Yaldu, su kuma suka ce murya Amurka, duba da yadda azumin wannan shekara ta 2019 ke dada karatowa, muna kira ga gwamnatotinmu da masu hannu da shuninmu da su ji tsoron Allah su tausaya wa masu ƙaramin ƙarfi daga cikin al'ummar musulmi.
To madalla, yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumal ya dawo mana da labari a takaice.
To a takaice, Baba, jami'an kasar Sri Lanka sun ce wata kungiyar 'yan bindiga cikin gida ce da taimakon wata kungiyar waje ke da alhakin harin da aka kai jiya Lahadi lokacin da ake bukukuwan Easter a majami'u da otal-otal a Sri Lanka, wanda ya kashe mutane 290 da kuma raunata wasu 500. Ministan lafiya na kasar Rajita Sanatran ya faɗi yau Litinin cewa kungiyar National Trophy da Martha ce yake da alhakin har-harin kunar bakin waken. Ya ƙara da cewa akwai kuma wata kungiyar waje wadda ba don ita ba har-harin ba za su taɓa yin tasiri ba. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumin nasara, inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardama, inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. Da yammacin jiya Lahadi, Zelensky ya faɗa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare kuma yi musu godiya. Da yake amincewa da faduwar zaben da yammacin jiya Lahadi, Poroshenko ya taya Zelensky murna, ya kuma ƙara da cewa ba zai bar karagar mulki, amma ba zai bar siyasa ba.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu, sai can da daddare za a ji da dauke da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Safira Hashimu Guma da wacce ta shirya ta bada umarni, wato Julie Gresham da injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Santos. Babaya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, sai dai a dakaci shirin yau da gobe.